والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan masallaci na Abdullahi bin Abbas wanda aka fi sani da masallacin Kandahar cikin wannan uwa ta rijiyar lemu a kanan dabo a wannan yammaci na Juma'a wanda a yau watan Rabi'ul Akhir yana da kwana 28 Hijira 1435 daidai da 28 ga watan 2 miladiya 2014. Wannan shine karatunmu na 27 a cikin wannan littafi mai albarka. Gabanin mu fara karatu akwai ɗan tambayoyi guda 3 ko 4 da zamu amsa. Mai tambaya na farko yace menene fassarar Jabbar da kuma Jabbir? In ka ce Jabbar da Jabbir da abu ɗaya ne. Kurin wannan ka ce Jabbar, wannan ka ce Jabbir, amma duka abu ɗaya ka faɗa. A cikin sunayen Allah akwai Al-Jabbar wanda yake da ma'ana kamar mu ce wanda yake wanda ba a rinjaya, wanda yake mai ƙarfi, shi ne Al-Jabbaru. Akan kira mutum da suna Abdul Jabbar, amma kuma Jabbar takan zo a matsayin sifa. Misali, ina iya cewa Ibrahimu rajulun jabbarun. Kun ga anan Jabbar ba ina nufin da sunan Allah ba, ma'ana ina nufin Ibrahim mutum ne mai jabberanci. Da Hausa akan ce jabberanci, amma girman kai da nuna isa da kafa ba. Don haka idan mutum ya ce Al-Jabbaru, sunan Allah kenan. Amma idan ya ce Jabbar ya kata a matsayin sifa, wannan wani abu ne daban, ba sunan Allah ba ne. Ina fata an gane. Don wani idan ka ce wani mutum ne Jabbiri, sai ka kamar ka ɓata sunan Allah. A nan ka galibin Jabbar ne a matsayin sifa, ba a matsayin suna na Allah ba, ɗaukakin sarki ba. Amma misali ka ɗauke shi a matsayin sunan Allah, ka kawo shi da wata fasifata, shi da wata sifa mummuna, wannan ne babu kyau. Da haka ina iya tunawa ko a cikin Alkur'ani an sifata mutum da jabberanci, ala qalbi kulli mutakabbirin jabbar. Kun ga anan Jabbar ba ya zo a matsayin sunan Allah ba. Shi wanda yake cewa menene ingancin wannan hadisi, man salla alayya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil janna, ma'ana wanda ya mun salati 1000 kafaɗarsa da kafaɗata za ta yi gogayya, ma'ana kafaɗarsa za ta yi gogayya da kafaɗata a ƙofar aljanna. Shin menene ingancin wannan hadisin? Wannan hadisi ban san ingancin shi ba. Hadisin da ya inganta shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10 aw kama qala alayhi salatu wassalam, wanda ya mun salati guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai mai 10. Dama kuma mun riga mun sani a musulunci, idan kai hasana, kai kyakkyawan aiki kwaya ɗaya, tashin farko akan baka ninkin shi sakamakon aiki 10 ake baka. To wannan ya inganta, amma cewa wanda ya mun 10 Allah zai mai 1000, wannan bai inganta ba. Balantana kuma wannan da yake hannuna ban san ingancin shi ba, wallahu a'lam. Sai ce wai guda baya sauka a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gwargwadon abinda na karanta ban ga wannan ba a madogara ingantacciya. Kuma kamar yadda muka sha maimaitawa, da abinda za ka faɗa da ya shafi falala da daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, to ka tsaya kan abinda ya tabbata. In kai ƙoƙarin sai ka faɗa abinda bai tabbata ba, to kana iya dangana masa ma abinda ba karama ba ne, ba girmama ba ne. Yanzu kamar wanda zai ce manzon Allah ba mutum ba ne, ba girmama shi ba. Ka ce manzon Allah ba mutum ba ne, ƙololuwa ka ce mala'ika ne. Wanda kuma mun san manzo Allah ba mala'ika ba ne, don Allah yana cewa da mala'iku ne suke tafiya a bayan ƙasa, da Allah ya aiko mala'ika. Saboda mutane ne sai Allah ya aiko mutum. Ka ce manzo Allah aljani ne, to wasu na ganin mutum ya fi aljani, don Allah ya nassanta ya girmama ɗan adam, wa laqad karramna bani adam.